East Africa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masararo, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Har yanzu dai Aisha Tukle ce da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirinmu na dare Juma'a 3 ga watan Yulin shekara ta 2020. A cikin shirin namu na yanzu za a ji karuwar matsalar fyaɗe a jihar Katsina da ke arewacin Najeriya da yadda jami'an 'yan sanda ke zagi dantse wajen tunkarar matsalar. Za kuma a ji rundunar sojin Najeriya shiya ta 7 da ke garin Maiduguri ta kaddamar da wata cibiyar kai ɗaukin gaggawa. Za kuma buka muku rahoton tsige shugaban jam'iyyar APC mai mulki a jihar Niger. Bayan zarginsa da sama da fadi da kudaden jam'iyya har kimanin naira miliyan 500, kamar kullum muna tafi da rahoto na musamman. Sannan akwai labarin wasanni daga Niger. To amma kafin nan ga Baba Yakubu da labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Shugaban Amurka Donald Trump yau Juma'a ya nufi Mount Rushmore, inda zai gudanar da bukin 'yancin ƙasa tare da wasan wuta a karin farko a cikin sama da shekaru 10 a gandun taron ƙasa da ke jihar South Dakota. Za a yi wasannin wutan ne mai ƙayatarwa ba kamar yadda mutane suka saba gani ba. Abin zai burge matuƙa, inji shugaba Trump a wurin wani buki a jiya Alhamis a fadar White House. Gandun taro na ƙasa na Rushmore yana da katafarin huskokin mutum-mutumi na tsofaffin shugabannin Amurka da suka hada da George Washington da Thomas Jefferson da Theodore Roosevelt da kuma Abraham Lincoln, wanda aka yi su akan dutse. Wannan ne karin farko da za a yi wasan wuta a tsaunin Mount Rushmore tun bayan shekarar 2010, lokacin da hukumar kula da gandun taruka na ƙasa ta dakatar da wasan wuta a kan shawarar cewa wasan ka iya ta da gobarar daji. Gandun taron na kusa da wani eka 486 na dazuka da ke kusa da gandun dajin ƙasa mai namun daji. Akalla mutum 80 sun mutu a cikin wata zanga-zanga a wannan mako a Habasha, biyo bayan kisar shahararren mawaƙin nan Hakalu Hundisa. Kamar yadda aka san shi da rera waƙoƙin siyasa, mutuwar Hundisa ta haifar da tankiya a Habasha, yayin da zanga-zanga ke mamaye yankin Oromiya inda aka haifi Hundisa. Yayin da hukumomin suka rufe yanar gizo a wasu wuraren kasar, masu sharhi sun ce akwai buƙatar jami'ai su nemi hanyar tafiyar da kasar domin kawo ƙarshen ta da ƙayar baya. An ci gaba da tsaurara matakan tsaro a Habasha wuni guda bayan jana'izar shahararren mawaƙin nan Hakalu Hundisa. Kisar shi a wannan mako ya tada bore a ciki da gewayen babban birnin kasar Addis Ababa, lamarin da ya sanadiyyar mutuwar mutum 80. Murutsi Mutiga shi ne daraktan aikin kuryar Afirka a kungiyar sassanta rikici ta ƙasa da ƙasa. Ya ce fushi da aka gani akan titunan Habasha ba na batun kisar mawaƙin kaɗai ba ne, wani lamari ne da ke tabbatar da damuwa da ƙabilun ƙasar suka daɗe suna ɗauke da ita. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Mutumin nan ɗan Hong Kong da ke riƙe da kwali mai rubutu cewa a 'yan ta Hong Kong sabon juyin juya hali na zamaninmu, wanda ya afka da babur a cikin 'yan sanda yayin wata zanga-zangan, an tuhume shi da laifin ingiza 'yan aware da ta'addanci ƙarƙashin sabon dokan ƙasa. Beijing ta kakaba dokar tsaron ƙasa a kan Hong Kong da yammacin jiya Talata bayan shafe makonni na rashin tabbas, lamarin da ke jefa birnin na China mai 'yanci kuma ɗaya daga cikin birane mai hada-hadar kuɗi ƙarƙashin ikonta. Dokar ta tanadi yan kunni ga masu aikata laifukan neman ɓalle yankin da masu wuta ke umarnin hukumar China da ta'addanci da masu haɗa baki da ƙasashen waje, wanda zai kai su ga zaman gidan yari har tsawon rayuwarsu. Amma masu suka sun ce wannan wani yunkuri ne na take haƙi da kuma kawo ƙarshen gangamin aiwatar da demokaradiyya a birnin da aka daɗe ana yi. Ɗan sandan sun ce ana tuhumar mutumin ne mai shekaru 23 da afkawa jami'ai da dama cikin zanga-zangar da ta saba wa doka a ranar Laraba, kana ya jikata wasu. Da farko an kama shi ne bisa zargin tuki mai tattare da hatsari. Wani hoton bidiyo da ke yawo a yanar gizo ya nuna direban yana kaɗa 'yan sanda da baburinsa a kan wata ƙaramar hanya kafin daga bisani ya faɗi aka kama shi. A ranar Laraba hukumomin tarayya a New York sun kwace wasu kayan gyaran gashi da kayan adon mata da aka shigo da su wanda ake zaton an hada su ne da gashin mutane da ake tsare da su a wani sansani a China. Jami'an hukumar custom da tsaron kan iyakar Amurka sun fada wa Associated Press cewa an shigo da $10,011,800 na kayan gashi da kudin su ya kai $108,000. Kama kayan da aka hada su ta hanyar take hakkin bil'adama da take dokan tsare mutane za a aika da sako karara kuma kai tsaye ga wasu da ke neman yin kasuwanci da Amurka cewa Amurka ba za ta lamunta da haramtaccen tsarin kasuwanci da kuma rashin imani ba, inji Brenda Smith, babbar kwamishina mai kula da cinikayya a hukumar. Wannan ne karo na biyu a cikin wannan shekara da hukumar custom ta kama irin waɗannan kaya na gashi daga kasar China bisa tuhumar mutane na aikata hakan ne ta hanyar take haƙƙin bil'adama. Ana ci gaba da rike kayan a tashar jiragen ruwan Amurka har sai hukumar ta kammala bincike akan zargin aikata ba daidai ba. Roshan Abbas, dan raji kuma ba Amurkin kabilan Ugur, wanda ‘yar uwarsa likita ce ta ɓace a China kusan shekaru biyu da suka shuɗe, kana yana sa ran tana tsare ne a sansanin China, ya ce mata da ke amfani da kayan gashin da farko su yi tunani akan wanda ke haɗa gashin. Ministan kiwon lafiya a New Zealand, David Clark, ya yi murabus bayan batutuwa da ke tattare da yadda yake kula da matsalolin COVID-19. Ana zargin Clark ne da take dokar killace mutane da suka dawo daga kasashen waje, kana ya yi watsi da matakan hana zirga-zirga inda ya ɗauki iyalansa zuwa gaɓar teku. New Zealand tana da mutum 1,528 da aka tabbatar sun kamu da coronavirus. Akwai mutum 18 da ake fama da su a ƙasar, tuni mutum 22 suka mutu da cutar. Rufe kan iyakoki da dokar hana zirga-zirga mai tsauri sun taimakawa New Zealand wurin daƙile cutar COVID-19, kana jama'a sun ce babu wata shaida da ke tabbatar da yaduwar cutar a cikin jama'a.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanninmu, inda za a ji cewa rundunar 'yan sanda ta jihar Katsina da ke arewacin Najeriya ta dage zance wajen ganin an hukunta masu aikata fyaɗe a jihar. Wakilinmu Sani Shu'aibu Malumfashi ya ruwaito cewa a cikin watanni 6 rundunar ta kama mutum 120 da laifukan aikata fyaɗe.
Yawa yara ƙanana fyaɗe a Najeriya yana nema ya zama abin ado, domin mawuyaci ne kaga an yi mako guda ba tare da an sami labarin aikata fyaɗe ba a nan da can. Kuma masu rajin kare haƙƙin matan da aka ci mutunci suna cewa idan ka ji an yi ƙara guda ɗaya, to tabbaci haƙiƙa akwai sama da guda 8 waɗanda iyayen suka ɓoye. In kakakin rundunar 'yan sandan jihar Katsina Sufurtandan Gambo Isa cewa ya yi.
Satin da ya gabata, bayan 'yan sanda ta jihar Katsina ƙarƙashin jagorancin CCP Sanusi Buba PSC ta yi gagarumin nasara daga watan Afrilu zuwa wannan wata da wuce na June. Aƙalla ba a ƙasar ba an kama waɗanda suka aikata irin wannan laifi na fyaɗe da luwaɗi, musamman a ga ƙananan yara a sama da mutum 40. Mun yi gangami na 'yan jarida inda muka gabatar da su. Idan za mu ɗauki alƙalman daga watan Janairu zuwa watan June da ya gabata, ba an kama mutum 120 waɗanda suka aikata wannan laifi.
To, ai mutane da dama na zargin 'yan sanda da jan kafa wajen binciken masu fyaɗe, shin haka lamarin yake?
Wannan magana ba haka take ba. Shi laifin fyaɗe laifi ne wanda yake babba mai girma, wannan ɗaya daga cikin laifukan da ake cewa capital offenses, wato laifuka waɗanda suke manya-manya wanda za ka iya haɗa su da fashi da makami da kisan kai. Kuma asali ma dai shi DPO doka ba ta ba shi dama ya zauna a ofis ɗinsa ya saurari wannan kesu ba, sai dai kwamishinan 'yan sanda. Saboda haka sun sani, kuma kwamishinan 'yan sanda a zama da yake yi da su na wata-wata yakan ja hankalinsu akan cewa duk wani kes na fyaɗe ba kes ne wanda yake ana yafewa ba, ba kes ne wanda za a zauna da mai unguwa da dagaci da DPO a sasanta ba, kes ne wanda yake duk in an yi shi sai an kawo shi gabansa, kuma sai an tabbatar da cewa masu laifin na an kai su gaban shari'a. Kuma idan an kai kotu, yana bin bahasi ya ce a kawo masa case file, a kawo FIR, a kawo position na wannan case a kotu da ya yake, kuma yaushe za a ci gaba da saurare su.
Bincike ya nuna cewa galibi masu yi wa ƙananan yara fyaɗe duk ya danganci tsafi ne da masu neman dukiya dare guda ko mukami. Wasu kuma na ganin cewa akwai masu budurwar zuciya sai kuma iyaye kansu na da nasu laifin.
Sunana Binta Umar MD. Gaskiya tarbiyyar yaro yana hannun uba ne da uwa. Sai kaga an ba ma yarinya talla ta fita tun safe ba a damu da ita ba sai wajen karfe yar wasu ma har takwas za ka gansu akan titi wai suna talla. Kaga irin wannan sai maza su yaudare su su ba su dan kuɗi kaga sai masu fiyade.
To babu shakka sai an dauki tsararren matakai. Sani Shabi Malfashi, murya Amurka daga Katsina a Najeriya.
To a gaida Sani Malfashi, a ci gaba da kawo muku rahotanninmu. Rundunar sojin Najeriya shiya ta bakwai da ke garin Maiduguri ta kaddamar da wata cibiyar kai daukin gaggawa a barikin soja na mai malari da ke garin Maiduguri da ake kira Camp Delta. Ga Haruna Dauda da rahoto akan haka.
Wasu jami'an sojan Najeriya kenan ke nuna amincewarsu na ci gaba da fafatawa da yaki da ake da 'yan ta'adda a shirin arewa maso gabacin Najeriya lokacin da rundunar sojan Najeriya shiya ta bakwai da ke garin Maiduguri da ke kaddamar da wata cibiya da ake kira Camp Delta da zai dinga kai daukin gaggawa a duk inda aka samu matsala ko kuma aka yi yunkurin kai hari. An kaddamar da wannan cibiyar ne a barikin soja da ke cikin garin Maiduguri a ci gaba da bukukuwan da ake yi da ranar tunawa da sojojin Najeriya. Brigadier General Abdul Khalifa Ibrahim D. shi ne komandar rundunar sojan shiya ta bakwai da ke garin Maiduguri. Amma abin da ke cewa
to wannan dai ginin ko base inda ake kira Camp Delta wuri ne da muka yi inda za mu sa sojoji daga wurin kuma sojoji da kayan yaki za su iya fita a karamin lokaci su je duk inda akwai matsala. Ka san muna da sojoji ko ina mun yi deploying dinsu suna aiki amma wata rana abin nan ɗan Boko Haram za su iya zuwa sai mu kai musu tallafi daga nan a gaggawa abin kenan.
Wato an jira ne saboda kai tallafin gaggawa kamar ana so a ƙara yawan irin waɗannan gine-gine ne ko kuma daga wannan na cikin barikin ne shikenan.
Kwarai da gaske za mu ƙara irin waɗannan domin kwanan nan mun samu wasu kayan yaƙin da suka shigo yanzu nan suke zuwa kuma in sun iso nan inda muke aiki definitely za mu kai su wasu sansani.
Haka zalika ita ma rundunar sojan Najeriya na operation lafiya dole da ke garin Maiduguri ta kaddamar da wani ɗakin da ake kira kwambato wato ɗakin da aka sanarwa jami'an sojan Najeriya don motsa jiki da kuma zurfafa tunani a cewar komandan Major General Falo Gehaya.
I ask all of us to give us our efforts in that direction and achieve our mission.
Yace duk da cewa an so madamuna amma hakan ba zai samu mu yi kasa a kuyo ba a matsayin na kororin jami'an sojan Najeriya dan mu yi ayyukan mu. Don haka ina kira ga dukkanin ku ƙara kaimi dan cimma abinda muka sa a gaba.
So I get our direct directed that we should be proactive in our activities and operations and be very decisive to all the threats that they confront us in all our operations and that's my call to all of us in the theater as we celebrate.
Yace kamanda babban hafsan sojojin kasa na Najeriya ya umarce mu da mu kara himma wajen gudanar da ayyukan mu kuma shan mu magance duk wani barazana da ke fuskantar mu. Wannan ma shine kira na gare ku a daidai lokacin da muke bikin wannan rana na tunawa da jami'an sojan Najeriya a cewar Theater Commander da ke kula da shiyar arewa maso gabacin Najeriya Major General Faruk Yahaya. Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna, bar kuma mu leƙa jihar Niger inda zargin sama da fadi da naira miliyan 500 yayi tafiyar ruwa da shugaban jam'iyyar APC mai mulki a jihar Injiniya Muhammad Imam Mustapha Nasir Batsari gare ka.
Karshen ta dai an kori shugaban jam'iyyar APC mai mulki a jihar Niger Nigeria Injiniya Muhammad Imam daga kan mukaminsa biyo bayan zarginsa da yin sama da fadi da kudaden jam'iyyar har sama da naira miliyan 500. Shugabannin jam'iyyar a jihar Niger dai sun ci sun dauki wannan mataki ne na korar shugaban jam'iyyar tare ma da sakataren jam'iyyar da ma'ajin jam'iyyar na jihar Niger bayan cimma matsaya a wani taron da suka gudanar a Mina Barista Khalil Payeko shine lauyan jam'iyyar ta APC a jihar Niger yayi karin haske.
Rakaci na albazaranci mana da kuɗi a jam'iyyarmu na APC. Muka ga shugabannin za su ci gaba da yin mulki gaskiya ba mu da yarda a kansu. Shi yasa muka zona muka bi da abin da doka ta ce muka cire rashin yarda a kansu.
To ga alama dai gwamnatin jihar Niger ta goyi bayan tsige shugaban jam'iyyar ta APC. Kamar yadda za ku ji daga bakin mai baiwa gwamnatin jihar Niger shawara akan harkokin siyasa Alhaji Umar Kolo.
A'a ai shi gwamna dama shi ma dan jam'iyya ne. Jam'iyya ita ne uwa ita ne uba. Duk abin da jam'iyya ta yanke hukunci na ta yanke gwamna shi ma bai da wani abin da zai dole bi.
Ta shugaban APC da aka tsige injiniya Muhammad Imam ya ce bai tsigu ba domin kuwa ba a bi ka'ida ba.
A ya zan yadda da abinda ba bi ka'ida ba. To kaga an kasan ma ya mutse APC ne.
Amma batun zargin da ake yi na batun kuɗi.
Baka ne shi nake ga maka zargin kuɗi ga zargin Facebook ne.
Amma ba su baka a rubuce ba.
Babu wani abu a rubuce har yau.
Tsohon sakataren tsare-tsare na jam'iyyar ta APC a jihar Niger kuma shugaban karamar hukumar Rafi a yanzu Alhaji Isma'ila Modibbo ya nuna yatsa ga waɗanda suka sanya hannu aka tsige shugaban.
Sannan wa'annan da duk suka je suka sa hannu akan maganar takardar tsige injiniya Imam, billahi lazim in jam'iyyar APC za ta natsu a yi bincike ɗaya bayan ɗayansu, babu wanda zai sha akan abin da suke tuhuman shi.
A yanzu dai Alhaji Aliyu Sa'idu Galkogo daga karamar hukumar Shiroro shine shugaban riko na jam'iyyar ta APC a jihar Niger. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Nigeria.
To a gaida na Batsari, yanzu kuma sai rahoto na musamman.
Hana jere maharan Boko Haram suna kai har-haren su a kasar Kamaru, musamman a arewacin kasar. Koda yan kwanakin nan ma sai da suka halaka mutum biyu a kan iyakar kasar Jamhuriyar Kamaru da kasar tarayyar Najeriya a garin Kwalfata. Malam Haya mazauni a can arewacin kasar ta Jamhuriyar Kamaru ya mene karin haske kan yadda maharan Boko Haram suke yi wa mutane barna.
Wato a halin yanzu a nan wato arewa mai nisa a nan kasar Kamaru, musamman wato a karkashin jihar Marwa, wato a halin gaskiya matsalolin da ake fuskanta na matsalolin Boko Haram tsawon kusan shekara goma, gaskiya abun kam har yanzu kam wato Hausa suka ce da sauran rena a kaba. Duba ga cewar wato har yanzu akwai sauran jeron Boko Haram wato ko kwanan nan wato in jama'a ba su manta ba wato an sun kawo hari wato a garin Kolfata wato har sun dan kashe mutane. To a halin yanzu dai jami'an tsaro kuma suna iya bakin kokarin su, suna so su gama girbe sauran jeron da ya rage na ainihin yan ta'addan Boko Haram wato a nan yankin kasar Kamaru kenan, musamman a karkashin jihar Marwa a dajin Mura, wato dajin Mura wato wanda yake da iyaka da Najeriya kan duwatsu, musamman da yake guri na yana da sarkakiya, musamman bangaren su banki yamma gurin gaskiya yana da matsaloli kwarai da gaske. Jami'an tsaro suna fuskantar matsaloli na bangaren wato duwatsun nan da ainihin hawa da saukan da yake a wannan gurin, da yake su yan ta'addan Boko Haram sun saba da wannan gurin kuma sun san wannan gurin, sun san ta yanda suke boyewa kuma suna fitowa suna dauki daidai. Sai in kuma ka koma bangaren su Lachat wato can bangaren tafkin Chadi, wato in ba ku manta ba a yan wata ɗaya biyu da ya wuce wato shugaban kasar Chad Idris Deby Itno wato ya fatattako su wato a kasar Chad kenan, ya kace Boko Haram ana magana sama da 1000, wato ainihin ya illata kungiyar Boko Haram fiye da yanda ake tsammani. To sauran da ya kakkabo su suka shigo ainihin garin kasar Kamaru, wasu suka shiga Najeriya, wasu kuma suka shiga wato kasar Niger. To ko a cikin yan kwanakin nan ma mun ga gaskiya da karun rundunar sojan Najeriya, gaskiya suna iya bakin kokarin su domin su ga sun karace kakkabe ainihin yan ta'addan Boko Haram. To ni kam wato ina ganin yanda za a yi a shawo kan wannan matsalan wato na ta'addancin Boko Haram musamman a nan kasar Kamaru. Ina da kyau a ce jami'an tsaron kasar Kamaru su yi aikin haɗin gwiwa, saboda a gaskiya musamman rundunar soja da jami'an tsaro na BIR wato a gaskiya suna da wani matsala tsakanin su wato da ƴan sanda ko in ce muku wato jandarum wato masu jar hula kenan, saboda a gaskiya yawanci ba sa aikin haɗin gwiwa, yawanci ba sa aiki a wato wasayin taimakekeniya tsakanin su. To ni kam gaskiya na ganin yanda za a kawo shin kan wannan a kawo ƙarshen wato ta'addancin Boko Haram musamman a kasar Kamaru. Ina da kyau rundunar jami'an tsaro su samu haɗin kai tukunna tsakanin su, kuma su samu haɗin kai da talakawa, wato su rinka neman bayanan sirri a wajen talakawa, kuma talakawa ma su rinka ba da bayanan sirri wato yanda za su taimaka wato har a kawo ƙarshen ta'addan Boko Haram, kuma su samu haɗin kai mai ƙarfi tsakanin su da Najeriya, Chad, Niger wato da jami'an tsaron sauran ƙasashen, wato yanda za su taimaka ma juna a wajen bayanan sirri da yanda za su taimaka ma juna idan waɗannan sun koro su, idan na Najeriya sun koro su, na Najeriya su yi dama na Kamaru su ma su tare, su ma sai su yi musu kofar rago. Insha Allah ina ga middin suka gudanar da ainihin irin wannan haɗin kai na ƴan ƙasa da talakawa da rundunonin jami'an tsaro na sauran ƙasashe, to insha Allah Boko Haram ta zo ƙarshe, saboda yanzu dama saura burbudin ta kawai, kuma Hausa suka ce wai cure-cure baya hana mutuwa. To muna fatan kuma da malamai da limamai da sauran jama'a su ci gaba da roƙon Allah kawo mana ƙarshen ƴan ta'addan Boko Haram.
Sai kuma ta bangaren ƴan awarin ƙasar Jamhuriyar Kamaru a Benin Kumba, kusa da kan iyakar ƙasar tarayyar Najeriya da ƙasar Kamaru, can ma tsakanin jami'an tsaro na ƙasar Kamaru da kuma masu ɗauke da bindigogi wanda suke nema a daɗa ƙasar gida biyu, su ne suke ta ɗauki badaɗi a tsakanin su. Malam mai yaƙi ga abinda yace akan irin abubuwan da suke faruwa a wancan bangaren na ƴan aware.
Wato gwamnatin kasar nan ne ta kasa samu yanda za ta yi shawo kan wannan magana, don ta sa wato ita girman kai akan wannan magana. Yau shekara hudu yara ba sa samun karatu, yau shekara hudu wato harkan kasuwanci bai tafiya. Ni kaina nake maka na gaya maka asarar da muka yi a wannan hanyar din, kaya da muka sayi kaya da fadwa ne za mu tura Kumba, abin da ya faru da mu a wannan hanyar din abu ne da wato da wallahi sheka tausaya mana. Waɗanda suke shigowa ta shashin Najeriya ba damar shigo da kaya, kaga irin wannan rikicin da muke ciki kenan a wannan yankin namu. Kullum yau a ce kaza, yau gwamnati ta ɗauki nauyi kaza wani abin, to mun kasa ganewa. Gwamnati ta fito ta zauna ta tattauna da mutanen nan a shirya zancen wannan magana, gwamnati ta ki, tana nuna cewa wata shaida ƙarfi za ta yi. Ƙarfin nan kuma mun ba mu ga yanda za a yi abin da ya musu samu galaba a kai ba, domin ka duba a yanzu hakan nan kwana hudu yau ba kasuwa, ba buɗe kasuwa, ba harkar wani abin nan komai a shashin Sudan da Northwest, da kuma ɗan aware su suka ce ba sa so ba wani harka, ba wani abin nan a tsayar da wani harka ce bayan kwana hudu. Nuna ma gwamnati cewa abin da take so ta yi nan su ba su yarda ba. To kuma muka duba muka gani gwamnati yau ta zo ta ce tana so za ta je ta jingina makarantu, ta jingina mutane gidaje da aka kone, da aka kona wani abin nan, amma ko ba ta tsaya da yaki ba. Ya za a yi a ce za a zo wani contractor ne zai dauki nauyin cewa zai zo ya zuba kayan aikin sa wannan wajen, in ya dauka ma zai ya zai yi aiki. Yau inda gwamnati ta kokari ta tsaya da wannan yaki ta tsaya, sannan tace za ta yi wannan aikin da take yi, kaga kowa haka ne shi zai kwanta, kowa zai san cewa lallai akwai gaskiya a cikin harkar. To amma gwamnati ba ta yi wannan ba, amma tana bukatar cewa a tsayar za ta yi aikin ta yadda take so. Koga mu kuma a nan ne abin ba ta kama mana kai. Yadda nake gaya maka na awar gaba, wato kasuwanci gaba daya a shashinmu na ya mutu gaba daya. yanzu hakan nan masu motocin da suke daukan kaya daga Duwala nan daga Duwala su kai mana ya shashi wannan wato shi driver wato masu zuciya wani abin ne shine mai yadda kuma wani shin an isa an hada da sojojin da za su raka wannan kayan ka gani to ya abin da mutane za su samu sawa ba su yi abin da sai kasuwancin su kai tsaye da yanda ya kamata ka gani kowa a zaune duk wanda yake zaune shashin Northwest da su bai tsorace yake ita gwamnati ta tsorata su waɗancan su tsorata ka gani to mun rasa yin ainihin yanda za a yi a magance wannan kuma ba kowa bane zai magance abin ne shi ita gwamnati ta zauna ta yi kokari ta tattauna da mutanen nan an samu rajejeniya akan abin da ake so ayi wannan su yadda an ne rajejeniya ka ga lokacin da za a yi duk abin da aka ga dama amma a yanzu hakan nan wallahi nake ga maka nan to mu dai babu za mu ce shege mu ta kai ko mu ta kukan mu wajen Allah
masu magaya dai suna cewa zaman lafiya yafi zama dan sarki Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
a dakace shirinmu na gaba
wasanni a takaice
hukumar kwallon kafa ta nahiyar Afirka CAF sun yanke shawarar cewar kasar jamhuriyar Kamaruce za ta ɗauki nauyin karɓar hada gasar 'yan tagwayen wasanni guda biyu na kulub-kulub ɗin da suke bugawa a cikin gida da kuma na kofin zakarun nahiyar Afirka wanda za ta ɗauki nauyin a shekara 2021 zuwa shekara 2022 kwasu ya mali ya mini ƙarin haske kan al'amura na kwallon kafa a kasar jamhuriyar Kamaru.
Malam Awal Garba game da tage wasannin da ya ci abuga a kasan Kamaru na Shan da Kan a 2020 da 2021 da CAF ta dage wayannan wasannin zuwa 2021 da 2022 lailai zan iya cewa abin yayi wa Kamaru kyau don in ka lura akwai wa'ensu kurakurai da Kamaru ta fara samu a wancan lokacin a dubu kasan kan dama an yi niyan buga shi a 2019 a kasan Kamaru amma duba da ganin ba gama wa'ensu ayyuka ba wa'ensu gine-gine aka dage wannan wasan a kasan Kamaru aka kai shi kasan Egypt wanda aka buga shi lamin lafiya abin da zan ce Kamaru abin yayi musu kyau don akwai wa'ensu shirye-shiryen da ba gama ba da wa'ensu gine-gine a yanzu lokacin da aka diba musu nake gani za su samu su kammala wannan ayyukan kuma tabbatarwa CAF za ta tabbatar mu da wannan wasan in lokaci yayi lallai daga sai kwarai daga sai za tabbatar don a wannan lokacin an samu kammala duk wayannan ayyukan da ya saura nake gani ba za su samu wani matsala ba.
Kasar jamhuriyar Kamaru tana daga cikin kasashen da suke cuciya da wasan tamola kuma har zuwa wannan lokaci dai wacin kasar ta jamhuriyar Kamaru tana iyakacin bakin kokarinta daga cewar ta kammala gine-gine na sawun filayen kwallon kafa a kasar jamhuriyar Kamaru baki daya. Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Da shirinmu na ƙarshe wato labarai a tabbace.
Shugaban Amurka Donald Trump yau Juma'a ya nufi Mount Rushmore inda zai gudanar da bukin ƴancin ƙasa tare da wasan wuta a karon farko a cikin sama da shekaru 10 a gandun taron ƙasa da ke jihar South Dakota. Za a yi wasannin wutan ne mai ƙayatarwa ba kamar yadda mutane suka saba gani ba. Abin zai burge matuƙa, inji shugaba Trump a wurin wani buki a jiya Alhamis a fadar White House. Gandun taro na ƙasa na Rushmore yana da katafarin fuskokin mutum-mutumi na tsofaffin shugabannin Amurka da suka hada da George Washington da Thomas Jefferson da Theodore Roosevelt da kuma Abraham Lincoln wanda aka yi su akan dutse. Akalla mutum 80 sun mutu a cikin wata zanga-zanga a wannan mako a Habasha biyo bayan kisar shahararren mawakin nan Hakalu Hundisa. Kamar yadda aka san shi da rera waƙoƙin siyasa, Mutura Hundisa ta haifar da tankiya a Habasha yayin da zanga-zanga ke mamaye yankin Oromiya inda aka haifi Hundisa. yayin da hukumomin suka rufe yanar gizo a wasu wuraren kasar. Masu sharhi sun ce akwai buƙatar jami'ai su nemi hanyar tafiyar da kasar domin kawo ƙarshen ta da ƙayar baya. An ci gaba da tsaurara matakan tsaro a Habasha wuni guda bayan jana'izar shahararren mawaƙin nan Hakalu Hundisa. Mutumin nan ɗan Hong Kong da ke riƙe da kwali mai rubutu cewa a ƴan ta Hong Kong sabon juyin juya hali na zamaninmu wanda ya afka da babur a cikin ƴan sanda yayin wata zanga-zangan an tuhume shi da laifin ingiza ƴan aware da ta'addanci ƙarƙashin sabon dokar ƙasa.
Kuma sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wasu shirye-shiryen. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin, da Jilly Leathers Gasham wadda ta haɗa kuma ta ba da umarni, sai injiniyanmu na yanzu Aisha Tafila ce ke muku fatan alheri.